Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel. Sauraro abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis 18 ga watan Mayu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfil da kanin labarai.
Shugaban Afirka ta Kudu ya ce tawaga shugabannin Afirka na shirin tafiya Rasha da Ukraine domin gabatar da shirin zaman lafiya. Rahotanni sun ce mutane 39 sun bace sama da sa'o'i 24 bayan da wani jirgin kamun kifi na China da ke aiki a tekun Indiya ya kife. Haka kuma an ce a wannan makon ne aka tsara kasar China ta karɓi bakuncin taron koli na farko na shugabannin kasashen tsakiyar Asiya.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an fara gudanar da taron kungiyar yaɗa labaran Afirka Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Inda aka samu mahalarta taron daga kasashen duniya daban-daban ciki har da ƙasa Amurka.
It is an opportunity for Voice of America.
Saluta ce wannan wata dama ce da za ta haɗu da mutane daban-daban da suke da manufa iri ɗaya da kuma wakilcin kafafen yaɗa labaru daban-daban daga kasashen duniya.
Za a ji cewa gwamnatin jamhuriyar Niger ta kaddamar da yaƙi da cutar sankarau da tabulla a jihar da Magaram.
An samu gunduma waɗanda an ka samu wannan ciwon ɗan sankarau. Gwamnati abin da ya kamata ya yi tun ranar da wannan ciwon ya kwada shigowa babu inda ba a kai magani ba, kuma ciwon nan maganin kyauta ne ake yi ne.
Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafi da shirin domin iyali da Alheri Grace Abdi ke gabatarwa. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labarin duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labarin duniya. Shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya ce tawaga shugabannin Afirka na shirin tafiya Rasha da Ukraine domin gabatar da shirin zaman lafiya. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya shaida shugabannin kasashen Turai cewa Ukraine na buƙatar ƙarin na'urorin tsaron sararin samaniya da makamai masu linzami da kuma jiragen yaƙi na zamani. Rasha da Ukraine sun amince jiya Laraba kan tsawaita wa'adin watanni biyu har zuwa ranar 18 ga watan Yuli, na yarjejeniyar da suka kulla da ke ba da damar jigilar hatsi daga tashoshin jiragen ruwa na Ukraine ta tekun Bahar Maliya da ke ƙarƙashin ikon Rasha zuwa kasuwannin duniya don sauƙaƙa matsalar ƙarancin abinci a duniya. Tsawaita wa'adin dai ya kasance a cikin tambaya har ya zuwa lokacin da Turkiyya da Majalisar Ɗinkin Duniya suka kulle yarjejeniya ta awanni 11 a Istanbul. Turkiyya da Majalisar Ɗinkin Duniya duk sun taka muhimmiyar rawa a yarjejeniyoyin da aka kulla a baya da suka ba da damar jigilar sama da tan miliyan 30 na masara da alkama da sauran kayan amfanin gona tun bara, duk da kusan watanni 15 da aka kwashe ana gubza fada bayan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Rahotanni sun ce mutane 39 sun bace sama da sa'o'i 24 bayan da wani jirgin kamun kifi na ƙasar China da ke aiki a tekun Indiya ya kife. Gidan talabijin na CCTV na ƙasar China ya ce hatsarin ya auku ne da misalin ƙarfe 3 na safiyar ranar Talata. Rahoton ya ce ma'aikatan jirgin sun haɗa da 17 daga China, 17 daga Indonesia da 5 daga Philippines. Ba a bayar da labarin musababin kifewar jirgin ba. Shugaban ƙasar China Xi Jinping da Firaministan ƙasar Li Xiang sun umarci jami'an diplomasiyyar ƙasar China da ke ƙasashen waje da ma'aikatan noma da sufuri da su taimaka wajen neman waɗanda suka tsira da rayukansu. Ƙasashen Australia da Indonesia da Philippines su ma sun bayyana aniyar su ta shiga cikin binciken. Indonesia ta ce kifewar ta auku da nisan mil 2880 arewa maso yammacin Australia. Yawan mace-mace masu alaƙa da miyagun ƙwayoyi a Amurka ya ɗanyi ƙasa a shekarar 2022. Hakan ya sa ta zama shekara ta farko da ba a samu ƙari mai yawa ba tun daga shekarar 2018. Jami'an cibiyar kula da daƙile yaɗuwar cututtuka ta Amurka sun ce adadin ya yi ƙamari a mafi yawan bara. Sabbin ƙididdiga daga CDC sun nuna kusan mutuwar fiye da Amurkawa 111 a bara, wannan shi ne kusan kashi 2 cikin 100 fiye da shekarar 2021. Jihohi 8 da suke mafi girman adadin yawan mace-mace sun ga raguwa a Ainon, amma masana sun yi gargadin cewa yawan mace-mace na iya sake dawowa sakamakon taɓarbarewa ayyukan kiwon lafiya.
To madalla, an jima kaɗan Sir Filu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. An fara gudanar da taron kungiyar masu yaɗa labarai na Afirka a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, da aka samu mahalarta daga kasashe daban-daban ciki har da ƙasar Amurka. Taron zai duba abubuwa da dama, kama daga gudunmuwar da kafafen yaɗa labarai ke bayarwa wajen inganta harkar cinikayya. Sannan za a duba ƙalubalen yaɗa shirye-shirye a yanayi na na'ura mai aiki da ƙwaƙwalwa da kuma digital ko lataroni. Wakilin murya Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta haɗa mana.
Taken taron na bana shine tasiri da ƙalubalen watsa labarun Afirka a cikin yanayin sauyin digital na duniya. Taro ne da ƙungiyar haɗin kan watsa labarai ta Afirka ta shirya tare da haɗin gwiwa da hukumar talabijin ta Najeriya, wato NTA. Wannan taro zai ba da dama a fahimci halayen kafofin watsa labaru na Afirka ta manyan batutuwan digital da ke canja duniya. Hakan zai baiwa 'yan kasuwa, manyan manajoji, malamai da masana damar yin aiki kan samar da arziki a ɓangaren yaɗa labarai. Salihu Abdulhamid Dembos shine shugaban hukumar talabijin ta ƙasa.
Kowane shekara aka yi irin wannan mitin, bana a nan Abuja Najeriya muke mitin din, akwai shugabanni na gidajen radio talabijin na ƙasashen Afirka gabakida, akwai kuma abokanan hurdanmu da suke daga Europe da su America da hatta Russia sun zo suna nan. Makasudinmu shine mu samu mu fahimci juna, kuma mu tabbatar cewa nauyin da ke kanmu mun samu sauke shi yadda ya kamata. Kuma taruka irin wannan mun kan samu fahimtar juna, mun kan kuma mu san yadda abubuwa suke faruwa a ƙasashenmu na Afirka, kuma mu duba abinda duniya take ciki, musamman ma batun girgire-girgire da ake yanzu a duniya. Abubuwa sukan canza, muna ganin cewa akwai koma baya sosai a Afirka. Bana a wannan taron da muke muna so mu duba wannan.
Shi kuwa shugaban hukumar kula da kafafen yaɗa labarai ta ƙasa Balarabe Shehu Ilela ya yi nazarin taron.
Wannan taro da mai muhimmanci domin ya haɗa ƙasashe na Afirka duka wanda suke da nasaba da harkokin watsa labarai. Za a haɗu a tattauna wasu irin matsaloli ne ƙasashen Afirka suke fuskanta akan harkokin yaɗa labarai. Muna da matsaloli da dama wanda suka haɗa da rashin kayayyakin aiki na zamani, sannan muna da nauyi a kanmu kuma wanda ya kamata mu tattauna a wajen wannan taro, yadda za mu canja yadda duniya take kallon Afirka. Ana kallon mu yanki ne da ke yaƙe-yaƙe, yanki da ke talauci, yanki da ke matsaloli. To amma hakkin masu watsa labarai na Afirka a gwada mu duniya cewa ba haka muke ba. Muna da masana'antu, muna da harkokin ci gaba, muna da ma'ajinai da dama wanda za a iya zuwa amfana da su. Saboda haka idan ban mu faɗi abinda muke da shi ba, idan ban mu yabi kanmu ba, ba za mu tsammanci wasu su yabe mu ba.
Daya cikin manyan baki da suka halarci taron kuma babbar darakta mai kula da sashen Afirka na gidan rediyon muryar Amurka, Madam Salwa Jafari, ta bayyana taron da cewa:
Very, very happy to be here. Very honored to be invited to the 14th session.
Salwa ta ce tana mai farin cikin kasancewarta a wannan taron, kuma ta ji daɗin gayyatarta da aka yi.
It is an opportunity for Voice of America.
Salwa ta ce wannan wata dama ce da za ta haɗu da mutane daban-daban da suke da manufa iri ɗaya, da kuma wakilcin kafafen yaɗa labaru daban-daban daga ƙasashen duniya. Salwa ta ce ta haɗu da mutane da za ta iya hulɗa da su wajen yaɗa shirye-shiryen muryar Amurka. Salwa ta ce abu na farko shine tattauna yadda ayyukan kafafen yaɗa labaru ke komawa na zamani. Salwa ta ƙara da cewa wannan abu ne da zai zama mata abin alfahari da kuma jin daɗi ganin yadda ta samu karɓuwa wajen abokan aiki a Najeriya da na kasashen nahiyar Afirka baki daya. Za a ci gaba da taron har ma za a shirye wani gagarumin baje kolin masu fasaha daban-daban daga sassa daban-daban na nahiyar a gaban baki na musamman. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfili ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
A wannan makon ne aka tsara kasar China za ta karɓi bakuncin taron koli na farko da shugabannin kasashen tsakiyar Asiya, wanda za a fara kwana guda kafin taron kolin kungiyar manyan kasashe bakwai da za a gudanar a wannan shekara a kasar Japan. Ana sa ran shugaban kasar China Xi Jinping zai ƙara ƙaimi kan harkokin tattalin arziki da ƙara hulɗar tsaro da kasashen Kazakhstan da Uzbekistan da Kyrgyzstan da Tajikistan da kuma Turkmenistan. Yayin tattaunawa a ranaku Alhamis da Juma'a a birnin Xi'an na yammacin kasar China. Taron farko na birnin Beijing da waɗancan kasashe a bara, wanda a gudanar kusan bara, ya zo ne daidai lokacin da kasar China ke ci gaba da gina shirinta na samar da ababen more rayuwa da zuba jari mai yawa a fannin samar da ababen more rayuwan da nufin bunƙasa hulɗar cinikayya da makamashi na ƙasa da ƙasa. Kasashen yankin na da sha'awar samun damarmakin shiga kasuwannin ƙasar China, kuma Beijing na neman haɓaka dangantakar tsaro da ta siyasa. Ministan man fetur na ƙasar Iran Javad Zarif ya bayyana cewa kasuwar mai na kan hanyar da ta dace bayan shawarar da ƙungiyar OPEC ta yanke, kamar yadda kamfanin dillancin labaran Iran Tasnim ya rawaito jiya Laraba. A gefen taron haɗin gwiwar tattalin arziki tsakanin Iran da Rasha da aka gudana a birnin Tehran, Oji ya ƙara da cewa Iran da Rasha suna da ra'ayi iri ɗaya a cikin ƙungiyar ta OPEC. OPEC da ƙawayenta da Rasha ke jagoranta da aka fi sani da OPEC Plus sun amince su rage yawan man da ake haƙowa ƙarshen shekarar 2022 don tallafawa kasuwa, yayin da yanayin tattalin arziki ke ƙara taɓarewa, farashi na faɗuwa. Sannan a wani mataki na bazata a farkon watan Afrilu, Saudiya da sauran mambobin kungiyar OPEC sun ba da sanarwar ƙara rage yawan man da ake haƙowa na kusan ganga miliyan 1.2 a kowace rana. Daga ƙarshe, jami'an Amurka sun ce raguwar kashi 98 cikin 100 na bakin haure daga Venezuela ya taimaka wajen haifar da raguwar bakin hauren da ke tsallakan iyakar Amurka ba bisa ka'ida ba daga Mexico. Tun lokacin da dokar ƙin karɓar baƙi mai alaƙa da cutar coronavirus ya ƙare a makon da ya gabata, rundunar sintiri ta kan iyaka tana da dakatar da baƙin haure 4,400 a kowace rana tun daga ranar Juma'a game da ƙasar 4,000 cikin kwanaki biyun da suka gabata. Wannan ya ragu da matsakaici a yau da kullum da sama da 10,000 a makon da ya gabata. Blas Neto, wani babban jami'in tsaron cikin gida, ya faɗa ranar Laraba cewa raguwar yawan da aka gani abu ne mai kyau, amma ya yi wuri a yanke shawara game da kwararar bakin haure a jira a kwanaki ko makonni masu zuwa.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Ministan kiwon lafiya na Jamhuriyar Nijar, Idi Ilyas Mai Nasara, ya kaddamar da yaki da cutar sankarau da tabulla a jihar Jamagaram tare da rakiyar wakilan hukumar kiwon lafiya ta duniya OMS da UNICEF da kuma sauran kungiyoyi masu tallafa ma kiwon lafiya daga Damagaram. Ga rahoton da wakilin mutamar Abara ta aiko mana.
Ministan kiwon lafiya na Jamhuriyar Nijar, Dr. Idi Ilyasu Mai Nasara, shine ya kaddamar da rigakafin allurar ta cutar sankarau a wata makarantar firamare ta Aisata Kwando a nan jihar Damagaram.
An samu abin da ake ce ma kama alloba. Lalle alloba ga bata waje ba duka bisa tsawon jihar. Amma an samu gunduma waɗanda anka samu wannan ciwon ɗan sankarau. Gwamnati abin da ya kamata yayi tun ranar da wannan ciwon ya kwada shigowa babu inda ba a kai magani ba, kuma shi wannan maganin kyauta ne ake yi ne sakamako duk sahiyar Allah sai hukumomi na jiha sun aika muna sakamako ga irin adadin da anka samu yau, ga irin wanda sun ka rasa rayuwarsu, ga irin wanda sun ka warke, to sai in ce alhamdulillah.
A cewar hukumar kiwon lafiya, adadin na cutar ta sankarau a nan da magaran yana da yawa. A ta bakin Dr. Faruku Manzo, babban darakta na hukumar kiwon lafiya ta jihar da magaran.
Warin shekara zuwa yanzu mun samu wanda ɗan sankarau ya kama wajen 1,400 da 'yan kai. An samu wajen kashi 9 har da dugo cikin 100 suka rasa ransu bisa kan wannan ciwon. Akwai yaro ba yi shi guda 2 bayan sun yi dan sankara. Akwai wanda suka rasa gani guda 2 bayan sun yi dan sankara.
A shekara ta 2018 zuwa 2019 an yi rigakafin cutar ta sankarau wa kimanin mutum miliyan 10 inda aka yaki cutar mai nau'in A
wanda ake ce ma launin A wanda shi ne ke banna ke kashe mutane dubaye. 2018 zuwa 2019 gwamnati ya yi tanadin shaushawa wadda an kai mu kusan mutum miliyan 10 nan kasar, yaro miliyan kusan 5 an ka kare su, don haka na wannan ciwo na launin A ya bace nan kasar mu. Sai ga wanda ake ce ma launin sai ya bullo, mun same shi nan ne, mun same shi jihar Agadez, mun same shi jihar Maradi, amma nan an hi samun shi da yawa bisa ga wadancan jihohi. Don haka nan gwamnati ya yi tanadin shaushawa da shi da wadanda ke kama mai game da kiwon lahiya.
Wani abu da likitocin suka lura da shi makarantun boko da na allo nan ne cutar ta fi kamari, inji darakta na hukumar kiwon lafiya.
Kuma mun lura yanzu cikin wa'anda suka yi dan sankarau ya yi kamari kashi 75 inda 53 'yan lakon ne, 22 'yan makaranta ne, kuma matasa ne yara. Sannan ya kamata mutane su kama, za mu yi kowace lakon kuma za mu tahiya cikin inda ke da kai makarantar allo, kuma za mu tahiya wajen masu unguwoyi su za su wa imamu ina ne mutanen mu za su tsayawa, mutane su hito su ba da haɗin kai a samu a musu shaushawa.
Hukumar kiwon lafiya ta duniya wato OMS ta ba da tallafi na magani da kayan aiki na kimanin miliyan 36 yayin da majalisar mashawarta ta jihar da magaran ita ma ta kawo nata gudunmuwa na kayan aiki da kuma magunguna na kusan miliyan 90 zuwa ga hukumar kiwon lafiya ta jihar da magaran. Tamara Abari, murya Amurka daga da magaran a jamhuriyar Niger.
To madalla gaida Tamar Abari, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka huiba ku jama tambaya ni ke da, ku jama tambaya ni ke da.
Ba za ki ga zabai ba zawara da ɗaya ba, za ki ganta ta biyu ɗa uku, to kin ga wani yana tsoro ɗaukan wannan nauyin a kansa.
Duk namijin da yake so na sai dai ya so ni tare da ƴaƴana, to a hakan ya kai ga wannan bazawarin shi ma ya janye ƙafa. To wasu zaurawan ɗin ma sun maida wannan kaman kasuwanci.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Lady Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata, muka karɓi bakuncin waɗansu zaurawa a ƙasar Kamaru domin nazarin tasirin mutuwa aure ga ma'auratan, musamman mata da 'ya'yansu, da kuma yadda lamarin ya shafi cigaban iyali. A yau ma muna tare da Habiba da kuma Maryam da muka zaɓi ambatansu da suna ɗaya domin yi musu kara a hirasta da shirin domin iyali. Hajiya Habiba ta bayyana cewa iya saninta ƙananan yara ba sa fuskantar tsanguma kamar iyayensu mata da aurensu ya mutu.
Wannan kan ba zai iya shafan yara ba, sai dai idan ga wacce bata kama kai ba. Gurin wacce bata kama kai ba, kinga wannan zai iya shafan ƴaƴa, domin za a dinga kallon su wani iri-iri saboda ga abin da mahaifiyarsu take yi a waje. To amma kinga ga wacce ta kama kanta, kinga ba za a zarge su da komai ba, kuma ba za a kalle su da komai ba illa sai da mutunci. Ga wanda je bata kama kanta ba, ga abubuwan da take duk ungwanni duk gari ana kallon abin da take, kinga duk inda ƴaƴanta suka shiga za su tsarugo. To kinga ne
malama Hajiya Maryam, kake me zaki yake faɗa dangane da wannan tambayar?
Sai dai idan muka duba muka gani kamar yadda yara ko kuma kamar yadda mahaifiya ko da mahaifi suka rabu, kasancewa ki ga wani sun rabu ne wato cikin wato mummunan yanayi, kasancewa ko kuma mahaifin yana dukan mahaifiyarsa ko kuma mahaifan yara, zaki ga nan ne zaka ji ana ce ma yara ai mahaifinka yayi kaza ko kuma mahaifiyanka an yi mata kaza, an dake ta. To wannan ne dai, amma mun da yake ba wannan ta wannan hanya ni kam aka rabu da ni ba, kin ga yara na gaskiya ba sa fuskantan wasu matsalolin gaskiya babu, ko da a cikin dangi ko kuma a cikin abokane ko a makarantu musu taba dawowa sun ce min dai ga wanda ya musu wani mummunan magana game da
shi. Masha Allah, Hajiya Maryam, akwai wani mataki da kuke ganin cewa hukumomi kamar na misali kasar Kamaru za su iya dauka domin inganta rayuwar zawarawa ko taimakawa waɗanda wato suke sha'awar su sake aure? Kasancewa kamar mu dauki misali kamar kasar Najeriya, wato a shekaru da suka gabata jihar Kano ta dauki nauyin aurar da ɗaruruwan zawarawa, ko yin haka zai taimakawa zawarawan su sake wato yin aure?
Ni a gani na abu ne mai kyau, ya kamata mu ma wato a nan kasar Kamaru ya zamana manya ko kuma masu hannu da shuni ya zamana su ma su dau irin waɗannan matakai, domin idan muka duba muka akwai zaurawa da suka kwashe shekara da shekaru kai sama da 10 suna zawarci
sama da 40 ma,
to suna nan busu taba yi, waɗansu ma busu taba yin aure ba. To amma idan kika ga cewa akwai irin kungiya hakan nan, wannan kungiyar zai iya taimaka ma wata, zaki ga a hada a yi aure a rufa ma juna asiri. Ina ganin idan suka yi wannan mu ma nan za a iya, domin gaskiya a nan kasar Kamaru kungiyoyin da ake da shi ana sai dai na su adashi a je a zauna ne a ci a sha a fito, amma cewa na taimaka ma juna kam babu. Muna fatan wato ko kuma na ce kungiyan ko kuma al'umman musamman a nan Duwala kamar yadda muke za su taimaka mana domin ganin cewa an hada kanmu ko kuma an inganta mana rayuwa, domin gaskiya wasu suna fitowa ba su da aikin ne, ba su da komai. To ina ji za a iya samu mafita ko kuma rage zaurawa a abin nan.
To Hajiya Habiba, kasancewa kamar yadda na yi wa Hajiya Maryam wannan tambayar din, da kike gani gwamnati tana iya ta dau wannan mataki kamar?
To a nan za a iya aye, amma sai an wato hada komiti ko kuma wata kungiya, saboda idan kika duba za ki ga babu musulmai da dama kamar da akwai a Najeriya. To shi sa kike ga irin wannan abin za a iya samu a can. To amma a nan idan an ce za a yi, sai da bakin sarakuna da sauran manyan masu fada aji musulmai, wanda su ne ya kamata a ce za su iya hada wannan babban kwamitin ko kuma wata kungiya na taimaka ma zawarawa, domin su fita cikin wannan hali, wannan kuncin da suka shiga. To kin ga za a iya fidda su game da wannan kungiyar, kin ga a taimaka musu a hada auratayya, saboda za ki ga wasu suna neman aure amma ba su san hanyar da za su bi ba. To kin ga ta wannan hanya zai iya rufa ma zawarawa asiri a hada. A gaskiya ni kam na jinjina kamar yadda kika faɗa a Kano aka hada aka yi musu aure, gaskiya na jinjina wannan mataki ne mai kyau. Gaskiya kamu ma muna goyon bayan da za a iya a hada irin wannan abin a nan kasar Kamaru, gaskiya da mutane da dama ko in ce mata, yara, ƙanana da iyaye, dukkanin su za su ji daɗi, saboda aure abu ne mai kyau, abin rufin asiri ne. Yau an ce duk zawarawa din sun samu aure, gaskiya abu ne mai kyau, su kansu ma za su ji daɗi.
Hajiya Maryam, shawara da za ki yi ba wa wato ƴan uwanki zawarawa a yau, kasancewa yanayin da kuka bayar akwai waɗanda suke kamun kai, akwai waɗanda ba su kamun kai, akwai waɗanda suka shiga halin ha'ula'i?
Shawaran da zan bayar kamar yadda ƴar uwa Hajiya Habiba ta bayar ne, ya kamata mu dinga kamun kai, domin ba abin da ya fi kamun kai mace sai da kamun kai, kuma da sana'o'i. Idan kana sana'a ba abin da zai rufe maka idanu a nan duniya, domin duk abin da wani namiji zai baka wallahi ba zai taba baka ma abin da kake so ba, sai domin a kodayaushe idan ya baka yau, idan ya baki jaka 100 zaki bukaci 150, haka gobe idan ya baki 150 zaki bukaci 100,
musamman idan kana da yara.
Yawa, to shine idan kika dogara kuma da Allah, duk abin da zaki ki dogara da Allah, ki nuna cewa ke fa abin duniya bai rufe miki idanu, ke fa abin duniya ba shi bane a gabanki, me a gabanki tsoron Allah da kuma abin da yake gabanki kamar na sungulloli, musamman ma sabgogin yaranki. Shine nake gani idan kika yi sa wannan a gaba, idan muka saka a gaba, wallahi ba abin da zai tsole mana ido. Kuma duk ranan da aka ce kakana wani lokacin tana gaya mana cewa mace duk wato ranan da aka haife ki, ranan aka yi mijinki, ko da namiji 10 zaki aura, to wannan miji an riga Allah ya riga ya rubuta daidai iya wato mazajin da zaki aura, to a wannan lokacin zaki ga namijin Allah zai saukar miki da aure, da kuma mijin da irin namijin da kike so da zai rike ki tare da ƴaƴanki baki daya. Ni dai shawaran da zan ba su kenan.
Hajiya Habiba, akwai dan shawaran da ke ma zaki ya ki bada kafin mu rufe wannan bayyan?
To shawaran da zan bayarwa zawarawa bai wuce na ba su shawaran kamun kai ba. Na farko, kamun kai ya fi komai a duniya, saboda ko baki da shi ya kamata a ce kin kama kai ki, kin dogara ga yadda Allah subhanahu wata'ala ya tsayar da ke. Saboda Allah bai dora wa bawansa abin da ya fi ƙarfinsa. Duk yanda Allah yin duk yanda kika tsinci kanki, to Allah ne sanya ki a kan wannan, to ya kamata a ce ki rike kanki ki dogara ga Allah, Allah zai samar miki da mafita. Na biyu kuma shawaran da zan bayar, ya kamata a ce mata ku rike sana'a, ku rike sana'o'i, saboda kaucewa waɗannan miyagun mutane da wanda suke zuwa lalata muku rayuwa daga ko har kan ƴaƴanku. Saboda zaki ga cewa wani ma zai lalata kan bazawarin yau, sai annabi koma kan ƴarta na cikin ta. To kin ga an yi biyu babu. To ni shawaran da zan ba wa mata kenan, musamman zawarawa, ku rike kanku na farko, na biyu kuma ku rike sana'o'in hannu ko kuma waɗansu kasuwanni makamancin haka.
Inda za mu dasa aya kenan kan wannan batu, da fatan zawarawa ba ƙasar kamar kaɗai ba, amma dukan inda suke a nahiyar Afirka za su samu tallafi da goyon baya da suke buƙata domin samar da kyakkyawan yanayi ga yaran da ke gabansu. Muna godiya ga Mariya da Habiba da suka bakunci shirin, da kuma wakiliyarmu Maimunatu Sado da ta bada gudunmuwa ga nasarar shirin. Sai kuma mako mai zuwa, idan Allah ya nuna mana, mu koma kan batun ƴancin mata da ake ci gaba da samun rashin fahimta a kai tsakanin al'umma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Jimbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri, ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya.
To madalla a gaida alheri Grace Abdu, kafin mu je ga shirinmu na ƙarshe ga wannan saƙo.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Saurari shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Shirin na ƙasa wata mahaɗa ce ta baje kolin mutanen da ke da tawaya. Lokaci ne na ganar da duniya irin gudunmuwar da wannan rukuni ke bayarwa a ayyukan ci gaban al'umma. Sai a kasance da sashen Hausa na muryar Amurka da misalin karfe 8 na kowace ranar Alhamis domin sauraron waɗannan zaratan mutane a shirinmu na hanzi.
Yanzu kuma sai labarai amma a takaice.
To a takaice, shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya ce tawaga shugabannin Afirka na shirin tafiya rashi domin gabatar da shirin zaman lafiya. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya shaida shugabannin ƙasashen Turai cewa Ukraine na buƙatar ƙarin na'urorin tsaron sararin samaniya da makamai masu linzami da kuma jiragen yaƙi na zamani. Rahotanni sun ce mutane 39 sun ɓace sama da sa'o'i 24 bayan da wani jirgin kamun kifi na ƙasar China da ke aiki a tekun Indiya ya kife. Gidan talabijin na CCTV na ƙasar China ya ce hatsarin ya auku ne da misalin ƙarfe 3 na safiyar Talata. Rahoton ya ce ma'aikatan jirgin sun haɗa da 17 daga China, 17 daga Indonesia, da 5 daga Philippines.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an juma da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da yake ni gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Robert Muhammad Hafiz Baballe, nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.